Ina gama secondary school, aka daura min aure. Ina gama secondary school, na shiga cikin jami'a ba haira. Ai ba da wata jarraba ake ta musamman irin wanda ake yanzu ba. Dai mock results abinda ake cewa mock results wanda yake shine kwatankwacin abinda ake cewa qualifying exams a yanzu. To ni da ita na shiga jami'a Bayero.
Kallabi kira a wannan makon ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi, shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita, shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma ɗumbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdu. Mako wata mace ce da ta samu kanta a harkar malanta ba shiri, ta kuma zama ɗaya daga cikin matan da suka taka rawar gani a harkokin ilimi a jihar Kano. Za ku ji ƙalubale da ta fuskanta. Za mu kuma taɓo batun harkokin mulki a Najeriya, inda mata ke ƙara yi wa sabbin ministoci mata da ke gwamnatin Bola Ahmed Tinubu hannunka mai sanda. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako, bari mu ɗora kan batun da ya tsone wa mata ido a Najeriya, inda aka samu adadin mata mafi yawa a jerin ministocin ƙasar. Baƙin da muka gayyato domin tofa albarkacin bakinsu kan burin da mata a Najeriya suke neman cimma da wannan yunƙurin, sun bayyana yadda ministocin za su ba da gudunmuwa a yunƙurin cimma burin matan na samun kaso 35 cikin 100 na madafun iko, su kuma cire wa sauran mata kitse a wuta.
Sunana Munira Suleiman Tanimu, ɗan majalisar dokoki ta jihar Kaduna, mai wakiltar Lera ta Gabas, kuma deputy majority leader na majalisar Kaduna. Wannan ma'aikatan ayyukan mata da aka kafa tun shekara 1999, mun san cewa a lokacin marigayya Hajiya Maryam Babangida ita ce ta yi facilitating kafa wannan ma'aikata na mata. Kuma mun san irin gudunmuwan da ta yi da irin taimakawa mata da ta yi, musamman don ta inganta rayuwar mata waɗanda suke karkara, har ya sa ta buɗe wani foundation nata, wato Better Life, wanda yake fuskantar da kuma taimakawa musamman su mata waɗanda suke karkara. So tun daga wannan lokaci da aka kafa wannan ma'aikata ta ayyukan mata, daidai gwargwado duk waɗanda suka zama minista na wannan ma'aikata na ayyukan mata sun ba da suma nasu gudunmuwan, kuma mu muna alfahari da kafa wannan ma'aikata da aka yi na mata domin tabbas mun san cewa mata su ma suna bada nasu gudunmuwan musamman domin ci gabawan gwamnati da kuma kasa gabaki daya.
Sunana ambassada Khadija Ishaq Bars a Kano, Nigeria. Ma'aikatar ayyukan mata a Nigeria zamu iya cewa suna bakin kokarin su wajen ganin sun wayar da kan mata ta bangaren shiga harkar siyasa kuma a dama da su. Bayan haka kwarai suna dagewa wajen ganin sun rage wa mata radadin talauci ta tallafa musu kenan masu sana'o'in hannu haka zaki ga suna yawan yin haka tare da haɗin gwiwar irin manyan kungiyoyin nan na kasashen waje da irin abubuwan da muke ganin ma'aikatar take kokarin yi kenan.
Kun san dai yanayin da ake ciki a Najeriya tun bayan mika sunayen ministoci kafin aka tantance wasu aka bar wasu ake rade radan inda mata za su bada gudunmuwa a wannan karan ganin yadda aka samu mata 7 a wannan jerin sunaye da shugaban kasa Tinubu ya mika wa majalisar dattawa. Shin menene kuke sa ran sabbin matan nan da aka nada a magamai kamar na minista za su sanya a gaba idan aiki ya fara gadan-gadan?
To wannan sabbin mata da aka nada a ministoci da farko dai muna ma Allah godiya muna kuma moshi shugaban kasa namu Bola Ahmed Tinubu godiya musamman da ya ga amfanin mata da kuma taimakawa mata da yake so yayi da kuma inclusion na mata da kullum muke kuka cewa ba a sawa kuma ba a yi da mata. Yau gashi Allah ya kawo mu a cikin cabinet din shi na ministoci mata har guda 7. A cikin waɗannan mata guda 7 ne ka kuma ta cewa ba duka bane ba za su rike ma'aikatar mata ba. Kowa za a bashi nashi ma'aikata daban-daban, mutum ɗaya ne kawai zai rike ma'aikatar ayyukan mata. To mu abin da muke roko kuma abin da muke sa rai shine waɗannan mata da aka kawo su minista ba ma so su watsa mana ƙasa a ido. Muna so su jajirce su yi aikin su yanda ya kamata, su rike aikin su hannu biyu domin su fidda mata kunya. Za a ba su ma'aikata daban-daban fanni daban-daban amma na san ya shafi experience din su da ayyukan da suka saba yi. So walau na mata ne walau na koma ina ne su rike da kyau saboda in suka rike da kyau suka yi aiki yanda ya kamata fiye da waɗanda suka rike wannan office musamman idan maza ne ma suka rike kin ga za a yi alfahari da su abinda suka yi gobe kuma za a ƙara ba wasu matan dama su ma su zo su taka rawan gani. Saboda haka mu abin da muke roko a wurin waɗannan ministoci da aka kawo shine su tsaya su yi aikin su yanda ya kamata kuma sannan su taimaka ma sauran mata wanda suke sana'a, wanda suke siyasa, wanda suke neman aiki. Wato Allah ya kai su wurin ne sai su yi amfani da damar su kuma su ƙara tallafa ma wasu mata. Sannan kanmu ne mata ba su ka taimaka wa mata ƴan uwansu ba, amma kamar yanda nake gani yanzu abubuwa sun fara canzawa tunda matasa mata sun fara karɓan ayyuka masu ƙarfi wanda za su iya taimaka ma wasu. Muna roƙon su da su ƙara ƙarfafawa mata a duka fannonin da za su iya taimaka musu domin kawo ci gabawan ƙasa gabaki ɗaya.
Sai kuma malama Khadija Ishaq Bars.
Su ministoci kenan mata wato abinda muke sa ran za su yi. Ni dai a nawa ɓangaren ina ganin har yanzu ba a ba su wato ɓangaren da za su wakilta ba kenan wato portfolios ɗin su. To ni ina ganin sabbin ministoci mata da aka nada su a Najeriya kenan za su kawo sauyi matuƙa wajen farawa da ayyukan da suka shafi mata. Wato wajen bibiyar kamar dokoki haka za su bunƙasa samun sauyi mai ɗorewa a rayuwar ƴaƴa mata da ma mata gaba ɗaya. Ina sa ran za su yi abin da ya dace ba tare da sun nuna gazawar su ba a matsayin su na mata. Sai kuma tambayar da kika yi na maganar wato ma'aikatar ayyukan mata, ina ganin ya kamata a ce sun ƙara ƙoƙari wajen taimakawa da irin sababbin dabaru haka da zai tallafa wa mata masu sana'o'i. Sannan kuma akwai maganar daƙile cin zarafin mata da ake da shi har yanzu duk da ana magana a kai kuma an kakkafa dokoki a kai, ya kamata a ce sun dage sun ƙara hoɓasa wajen ganin waɗannan cin zarafin da ake wa mata ya kau gaba ɗaya domin kare mutuncin mata.
To madalla mun daga bakin ku duka, a yanzu menene burin ku akan ma'aikatar ayyukan mata musamman ababe da za su yi tasiri na kawo ci gaba ga rayukan mata a yanayin da ake ciki?
Babban abin da muke so wato a ƙara tallafawa mata shine musamman matan mu da suke karkara, an bar su a baya waɗanda suka samu suka yi karatu daidai gwargwado yau da su ake damawa. Kowa ya kama sana'a, kowa ya kama kariya dai daban-daban kuma kowa na samun ci gabawa. Amma ya labarin matan karkara me ake musu, wani wayar musu da kai ake yi akan fannoni daban-daban wanda zai taimaki rayuwarsu ya inganta rayuwarsu kuma ya kawo musu ci gabawa? Yau misali yanzu matan karkaran nan za ki ga wasu suna zuwa gona, wasu kuma suna sha'awan koyarwa, wasu ma za ki ga sun tafi sun je sun nemi ilimi sun koma karkara suna taimakawa ƴaƴan wasu kuma ba tare da ana biyan su su ba menene abin da gwamnati za ta iya yi menene abin da mata da Allah ya kai su wani matsayi za su iya yi abin kwara daya ne zuwa biyu na farko a koya musu inganci ga rayuwarsu musamman fannin ilimi da kasuwanci yau ko a karkara kake in kana da ilimi kana kasuwanci ko kana da ilimi baka kasuwanci ilimin nan zai iya kai ka inda baka tunani sana'an nan zai iya kai ki inda baka tunani saboda haka waɗannan abubuwa guda biyu abubuwa ne masu muhimmanci a rayuwar mace daidai gwargwado din mace yau da ta samu abin yi za ta taimaka ma kanta ta taimaka ma iyalanta gabaki daya so kada mu ga wai suna karkara ne basu san rayuwa ba ko basu san abin yi ba in aka nuna musu hanyoyi da dama wanda a karkaran ga abin da za su iya yi da zai kawo musu cigaba da inganci da kuma sana'ar da zai taimake su ya kuma taimaki ƴaƴansu da wannan karkaran da suke ciki ina ga mun fara kawo cigaba wanda zai tasiri kenan a rayuwar mu gabaki daya saboda mu wayanda muke birni ko kuma in ce mata da suke birni in mun cigaba mun bar na baya ko kuma mun bar wayanda suke karkara ni ana wa tunanin ba shine daidai ba tunda su ne ake amfani da su a zabe har mutun ya kai inda yake so ya kai to me yasa in ka tafi kuma sai ka manta da su so ina ga ya kamata a ce an programs da dama wanda za a taimake su a kawo musu cigabawa a kawo musu dauki musamman kin ga magana ma asibiti primary health care din nan ko ina kika je za ki ga zaipo dilapidated duk wani abu da ya kamata a yi a saka facilities da zai taimaki asibitin za ki ga asibiti da ba kanta da yawan su ma a gida suke haihuwa babu ma kudin ma da za su je ma asibitin nasu ma na karkara kai wasu karkaran ma babu ma asibiti mace tana nakuda sai an dauke ta kusan awa biyu kafin karkara zuwa inda za a kai ta asibiti kin ga wannan ai dole muna bukatar cewa ma'aikatan mata da kuma sauran mutane musamman gwamnati su sa ido matan mu wanda suke karkara a kawo musu sauƙin rayuwa a kawo primary health care a kawo manyan asibitoci karkara sannan a gyara makarantun su wanda ƴaƴan su za su girma Allah ya ba su ilimi su ma su tafi wani wurin su je su koyo abin da za su zo su koyo wasu su dawo gida wasu kuma su bude abin da zai kawo tallafi a wannan karkara so ni dai ana wa tunanin kenan bai kamata muna tafiya muna mantawa da na baya ba
masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga cigaban al'umma. Kallabin mu ta mako wata mace ce da ta samu kanta a harkar malanta ba shiri sai kuma zama ɗaya daga cikin matan da suka taka rawar gani a harkokin ilimi ta jihar Kano. Kada an kai ku da nisa, baka aka ce a baki ne ita ta fi daɗi.
Sunana Hajjia Binta Abdulhamid, an haife ni a shekara ta 1965 kuma na yi karatu na primary school a nan Kano. Na yi secondary school education ɗina a Foma Kaduna State wadda yake yanzu makarantar ta GDSS Malumfashi tana ƙarƙashin Katsina State ne. Kuma bayan na gama makaranta na dawo nan Kano tunda mahaifina a nan yake. Mahaifiyata ce da mai ƴar Katsina. To kuma aka yi mini aure sannan na shiga Jami'ar Bayero University kuma na kammala ita Jami'ar Bayero University a 1987. Na fara aiki da ma'aikatar ilimi ta jihar Kano a 1988 kuma Ubangiji ya sa min albarka a cikin aiki na. Na hau matakai tun daga malamar aji ake bani responsibility din ne, house ne, stress ne, form master din ne, wane ne a haka har aka to na zama vice principal ina jin a 1993 ko 94 ne. I was at Smaila a matsayin vice principal. Daga nan aka maida ni makarantar Wujil Junior Secondary School. Nan na fara shugabancin makaranta kuma ni ce principal din wannan makaranta mace dai ta farko tun da namiji ne ya bude. Shi ma ina nan aka dawo da ni bayan na yi wajen shekara 4 da rabi a Wujil. A Wujil din ma mun yi aiki da mai girma ɗan majalisa a shaman din wannan lokacin da na tadda. Bayan aiki na da nake na matsayin malamin makaranta principal kuma shi ne mutum na farko da ya fara bani political appointment tun da shi ya mai da ni kamar a ce advisor women affairs. Don haka a wannan lokaci muna hidimomi na aiki da abubuwan da suka shafi mata da ƙananan yara da ni da matarsa da kuma waɗanda suke a wannan lokacin a wajen ɗin ne wanda suka shafi ɓangarorin health na da August da mata dai generally na siyasa. Haka ina yin wannan harkar ta cewa ni ce shugaba kuma ya nemi in taya shi in duba al'amuran wannan al'amuran kuma mun yi alhamdulillah. To na kuma na yi wajen shekara 4 da rabi ina principal. Daga nan aka ɗauko ni aka shigo da ni cikin gari. To a cikin gari aka bani makarantar Kawaji Gaman Girls Secondary School ita ma ina jin a 1999 na shiga ma wannan makaranta daga Wujil na garin Wujil na Taona. Ina nan na zauna har 2003 kuma alhamdulillahi waɗanda Allah ya ƙaddara muka yi aiki da su suna ji na yayin da suka saka waɗannan abubuwan. To daidai gwargwado dai a hakan duk inda Allah ya kaddara zuwa nan sun yi ga mana wani abu ko da ya gagara ko kuma babu shi sai Allah ya sa mai. Tunda kullum ni dai Allah ya sani shi da ya halitta ni ba na danganta komai da success ina shi ne yake yi saboda waɗanda suka riga ɗin ko kafin ni ko bayan ni ba kunsu komai na ba kaddara ce take sakawa haka. Kuma in mutane suna cewa ina da himma ne Allah na tuba na san himma da nasara daga wurin Ubangiji take. To na yi wannan zaman a nan sai aka yi min transfer daga nan ma aka kai ni makarantar Fatima Muhammad na riƙe ta. Na yi tsakani da Allah a rayuwata ta aiki duk inda jihar Kano ta ce zo ki tafi ban taɓa ki ba. Don haka na riƙe makarantu na jaje zonal offices na Dawakin Kudu ne na Kura ne na gaine na kaji na gaine kaɗai ban taɓa dadewa ba. Ina zuwa bana jin na uku wata uku aka ƙara ɗauki ni. Na ko zauna a Nasarawa zone ina jin wajen studio ina zaman Nasarawa zone na zauna a Dala zone. To don haka kusan ba inda dai ban ɗan lallika ba daidai gwargwado kuma makarantun ma haka na riƙe mai kwatashi na ƙara komawa kaji girls na riƙe ta su biyu na tafi da wani nan dai. Amma alhamdulillah.
To za mu da
mun ji za mu ba wani lokaci.
Zan dan koma da ke nace zan dan mai da ke baya kaɗan. A lokacin da aka yi karatu ya zaki kwatanta karatun wancan lokaci da yanzu tunda mai sauraro zai so ya san course din ma da kike karanta.
Eh to wani abu mamaki a secondary school abinda na karanta ba shi na karanta a university ba. A lokacin mu da akwai makarantu na WTC a wannan lokacin suna nan sannan da makarantu na gamman secondary school to wadda na yi gamman secondary school ne kuma science na karanta a malam fashin amma abin mamaki yayin da muka zo Bayero University muna nan school for general studies saboda ina gama secondary school aka daura min aure ina gama secondary school na shiga ita jami'a Bayero ai ba da wata jaraba ake ta musamman irin wanda ake yanzu ba dai mock result abinda ake cewa mock result wanda yake shine kwatankwacin abinda ake cewa qualifying exam a yanzu to ni da ita na shiga jami'a Bayero saboda tun muna makaranta kafin mu yi jaraba ta GCE sai guidance and counseling department din mu ya kawo forms da interview zariya ne na nan sano ne na ko ina kake so mahaifanka sai su ba da kuɗi in za a dawo hutu sai su faɗa a ce na wuri kaza to shi kuma aikin guidance and counseling ne na wannan lokaci a nemo form ɗin wannan makarantar to ni sai aka nemo na Bayero University sai aka cike min da sakamakon mock exams da muka yi don haka da bayan an yi jaraba ta GCE din mun babbaro makaranta mini graduating it was 1983 muna dawowa gida ranar kawai sai muka ga an buga a cikin jarida sunayen waɗanda jami'ar Bayero ta ɗauka za su yi karatu na wannan shekarar a ciki kuma har da ni da yake ni sunana Binta Abdulhamidu ni ina tsammanin ce ta biyar saboda alphabetical abu a kaga ake bi in ma ta sunana aka bi in ma dai I'm sure I'm not among the first I was among the first 10 ko biyar ko wani abu haka sunana ya fito an bani ya sunanta admission na wucin gadi aka ce a jikin ita jarida pending the outcome of GCE da na ita kasa baki daya don haka da hakan na shiga jami'ar Bayero yayin da muka je muna cikin wannan makaranta ta fagen share shiga jami'a kuma shikenan sai results sun ya fito da result ya fito na cika ka'idojin da ake zauna a jami'a don haka sai aka gane ni to muna wannan makarantar ta school of general studies ne lamar ya canza muna nan a wannan makarantar nan kawai sai aka rubuta aka ce mana shi head of department shi ne lura da wannan tsangaya ta mu yana gayyatar dukkanin matayen da suke ɗan asalin jihar Kano ne a ƙarfe kaza a ofisin shi Dr. Usman sunan shi a wannan lokaci dan haka nan da wannan lokaci ya zo sai muka jije muna zuwa sai a ce ka zauna a waje a reception ya ga kujuru a jera ka kowanne baya sanin me aka ce wa da wani da lokacin shiga ta in muka gaisa da shi sai ya ce yar asalin jihar Kano ce nace eh ina kina sai ya ce to me kike karanta yanzu a wannan tsangaya na gaya masa me kike so ki zama na fada kullum na tambaya yan jaridu in sun yi rada ne sai in ce in ba ku sani ba sabo abin da yake shine da a raina ni kuma ma ko mai shi wannan harkar jarida ce kuma da yake na kwana na tashi da shi a rai Allah sai da ya kaddara aka ban aiki to ni gida ne a wannan lokaci haka ne nayi amma na sama in the course of life so sai ya ce tunda isa nake neman ku ɗaya bayan ɗaya nake gane har da ku saboda muku jan hankali ne akan wani abu a yanzu yayin da muke ciki a jihar Kano babu shugabannin makarantu na mata 'yan jihar Kano asali don haka zai yi kyau ku da kuka samu damar shigowa jami'a to ku daure ku bi wannan ku bi tsangaya ta education ta ilimi saboda kuna da damar maki da yawa don waɗanda suke rike da makarantu na secondary school na Kano state ba asalin jihar Kano ba ne sai ce fa aini ban yi education ba WTC na yi ba sai ce it doesn't mean you'll be able to do it doesn't matter it doesn't mean kina so ki zaki yi I'm just telling you ku taimaki state din saboda da halin da ake ciki to ko san zaki kake da shi jiya ra'ayi ne na ni kenan ko
haka
da muka gama school of general studies kawai sai na ce education a haka na je na yi shi ban yi shi a WTC ba ba a wani training da na samu at level na secondary school kuma sannan kyakkyawar kaddara ta kenan da Allah ya bani kullun na kan ce na gode da aka kaddara min wannan saboda in the course of it na haɗu da rayuwa kala kala ma'ana na samu wanda bai san komai ba na koyar da shi komai shi kuma wannan a wurin addinin musulunci in muka ji malamai suna faɗin irin abin da yake tattare da wannan daraja yana da yawa don haka na gode Allah da ya bada wannan dama don haka kin ga kenan abin da na karanta BA Islamic Studies shi ne abin da ni karanta a Bayero University
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan mako sai ku tare mu mako mai zuwa inda za mu dora a hirar mu da kallabin mu ta wannan mako mu kuma haska fitila kan wani batu da ke ciwo mata tuwa ƙwarya a Najeriya kada ku bari a baku labari muna godiya ta musamman ga wakilanmu Baraka Bashir a birnin Kano da kuma Halima Abdurrauf a birnin Tarayya Abuja da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadinsu duka ni alheri ke muku fata alheri.